da fatauccinta haram ne. Allah ya mai da mallan gida lafiya. Amin. Me yasa ta zama haram? Saboda ba ta da amfani, tana cutarwa ne. Ba ni na faɗa ba, kamfanin sigari su da kansu suke faɗa, suke rubutawa ma cewa fa tana da haɗari. To yaya mutum zai zo ya rinka ɗaukan abin da mai haɗari ne yana cusawa a jikin shi? Yaya mutum zai sa kuɗinsa ya je ya siyo kayan haɗari yana sayarwa al'umma? So shan taba malamai sun ba da fatawa haramun ne, haram ne shan taba. Sannan kuma malamai sun ba da fatawa Islamic screening indexes da suke screening na company, halal company, sharia compliance company, tobacco company ba ta cikin company na halal. So shan taba haram ne, sayar da kayan taba haram ne. Duk wanda ya bude shago yake sayar da sigari ya sani yana cin haram, sai ya kokari ya kiyaye. Almubazzaranci ne da kuɗi, ƙona kuɗi ne. Mutum ya ɗauki naira 50 ɗinsa ko ɗarin sa ya sa mata hayaƙi yana zuke ta. Wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbi kafura. Da ita da danginta wiwi ne, wane ne, duk gaba ɗaya. Ko da ba ta bugarwa, wani ya ce ai ta ba ta bugarwa, ko ba ta bugarwa tun da illar ta cutar wannan lalata hantar mutum take, ko sai ai haƙuri a nisance ta. Wanda yake shanta ya guje ta kafin ta kashe ka lokacin ka bai ba. Asa akwai mutuwar da za ka yi ba sai ka mutu ka shiga kabari ba, kana kwanci amma da kai da wanda babu dudai. Allah ya gyara mu. Mai hukuncin wanda aka bashi zakka ya hana ya kiya bayar, mana an ba wani zakka ne ya kai ya soke ku, ko shi ma yana da bukatar ta ne kenan? Shi ma ya ci haram, tunda an bashi ne ya ba wa wani. Sako ne aka baka na amana ka ba wani, sai ka soke kai gaba, inda ba naka bane, duk wanda ya ci kudin da ba nasa bane zai biya a kiyama. Allah ya gyara mu. Wannan cin amana kenan da yaudana. Da Allah mallan ya halatta mutum biyu ko sama da biyu ba a Ramadan ba su yi sallar jami'i a daki da daddare? Na'am, ita nafila ya halatta a yi sallar jami'inta, amma ba koyaushe ba. Idan ɗan lokaci ne kawai haka su yi su abin nan, ba zai zama aladawa kullum ana yi ba ya halatta. Amma in Allah zance shi kullum ana yi, to an zo da sabon aiki da magabata ba sa yi, annabi bai ce a yi kullum ba. In dai ba ta Ramadan ba, ta Ramadan akwai nassi hadisi hadisai da suka nuna sallar tarawih ana yi ne a cikin mai jami'i. Amma yanzu misalin kullum za ka yi azhar sai ka ji kun yi, za ka yi nafila azhar sai ka ji kun yi jami'i da abokinka? A'a. Ko magariba in za ka yi nafila sai kun yi jami'i da abokinka? A'a. Ko a samu wani masallaci a gari ana jami'in sallar nafilar magariba? A'a. Ba daidai ba ne. Ya halatta mutum ya sa ayar Qur'ani a fuskar wayarsa, a screen din wayarsa? Gaskiya bai kamata ba. Yana da cikin abin da malamai suke faɗa na ainihin wato wulakanta Qur'ani, musamman idan zai rinka shiga da wayar nan kamar banɗaki. Amma in ba zai shiga da ita banɗaki ba, to ba laifi. Wannan a sauƙaƙe fa, don wasu malamai sun ce ai shi Qur'ani ba an yi shi ne ka rinka ado da shi da kwalliya ba. Cewa ake mu karanta mai ibada shi, karanta shi mu bauta wa Allah, ba wai mu rinka ado da shi ba. Shi yasa suka hana hatta irin rubuta ayatul kursiyyi nan a jikin takarda ko wani abu a rataye a bango, suka ce mai amfani shi? Bai da wani amfani. Ba a yin kwalliya da Qur'ani, ba an yi shi ne don a rubuta shi a bango ba, bid'a ne wannan. An yi shi ne don a karanta a yi aiki da shi. Amma ka ajiye ta al kursiyin ka rataye ta, ɓera ya mata kashi, ƙura ya same ta, kuma an zo kaɗewa a sa tsuntsu yadda ake share kaza ana bugewa, babu ihtiram a ciki. akwai abubuwan da mutane suke kawai ba suna tuntubar malamai bane kawai yi suke da ka haka ba tare da sun nemi izini ba so irin wannan abubuwa na shubha ya kamata mu guji su mu kiyaye wannan yake ce assalamu alaikum take shi assalamu alaikum malam muna maka fatan alkhairi fatan kana cikin koshin lafiya malam ni dalibar ka ce kuma mai sauraron wannan karatu naka mai albarka malam ina cikin wani hali mai wuya na kasance ina kaunar wani bawan Allah kuma shi ma dai muna kaunar juna tare da shi amma iyayena sun ce wai ki daina kula ni wai saboda shi ba mai kudi bane wai dole sai dai in kawo musu mai kudi ni kuma ni shi nake so saboda yana da karatun addini da kuma tarbiya kuma yana da aikinsa daidai misali kuma wallahi malam kawai zigi iyayen nawa ake ta yi wai dole sai na nemo musu mai kudi da Allah malam kai kira ga iyaye masu irin wannan hali ka nuna musu cewa arziki Allah ne yake yin sa Allah mai da malam gida lafiya daga dalibar to ai iyayen suna nan suna jiko biduni ayi ta'liq mu'min idan Allah ya kawo mu lokacin da ƴaƴanmu da muka haifa suna gane kuranmu akan harkar aure wannan fa ba daidai bane kuma yanzu haka ba mamaki shi da yake cewa wannan din shi fa ba mai kudin bane haka yazo a talakansa abu she ya aure mahaifiyar yarinyar shi ba ya da kudi mahaifiyar yarinyar ta aure shi suna rayuwa kuma suna haifi yarinyar yanzu kuma ba mamaki ko yarinyar tana dan mai komai kone haka watakila ata ma ana ganin komai dan haske haske ne kalar gari ce watakila ko ka ake fada ai ba wani kalar gari kalar gari ta shiga gida ta shiga kitchen tukunna inda ta yi wata biyu uku hudu biyar ta shekara ɗaya ta dan fara jego to nan ake gane kalar gari ba nan kwalisar ta bakin titi ba duk iska ce samari ne marasa aure wannan abin yake rudansu so tsakani da Allah abinda manzon Allah ya faɗa ya koyan kwana idan atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa zawwijuhu idan yazo muku wanda kuka yadda da addinin sa da dabi'ar sa ku auren masa da yakku me annabi yace addinu wal khuluq addini da dabi'a illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir aw ta riwayar wa fasadun arid in ba ku yi haka ba fitina za ta faru a bayan kasa da fasadi mai girma ko mai fadi ba gashi ba kar ku tona wata kila wannan dabi'ar da iyayen suke su kisa aurawa talakawa iyayen su sai sai masu kudin ne shi yasa muke cikin fitinar da muke ciki zai zama ɗaya ne daga cikin sababbai dan haka manzon tsira yace in ba a yi ba a samu fitina a bayan kasa da fasadi mai yawa kuma yanzu dan Allah kowa sai ya zama mai kudi in kowa ya zama mai kudi ai kudin ba su da amfani ko mutum dubu nawa ne miliyan nawa ne suke rayuwa ba masu kudin ba kuma suna rayuwa alhamdulillah kuma wannan fa kashe gwiwa ne wa samari marasa kudi kuma wannan yake sa mutane su je su nemi kudi ta hanyar da halal ba haram ba ko hanyar haram ba halal ba saboda sun ji yan mata ba sa so su yi masu kudi wannan ta sa samari mutum zai je gurin yarinya dan a ce mai kudi ne ya je karbo hayar riga a garin nan akwai inda ake bada hayar riga ko da ke an fara warewa sun fara kiyayewa haya mutum ya je bada haya ya bada wani abu a je a bashi hayar riga mutum ya je ya nemo abokinsa mai mota ya raka shi gurin yarinya saboda tsabar a ce shi mai kudi ne kuma ba daidai bane kuma ƙaryar bayyana take wallahi idan alawayyan nan Allah hore maka in dan China Allah in toyo bu Allah hore maka wanke shi ga masa guga ba laifi ka sa masa zatin naira 60 ka goge shi wallahi ka tafi gurin yarinyar ka abinda Allah hore maka kenan na'am nuna ƙarya matar da zaka dauke ta kaje ku zauna da ita ta ga komai naka
me za kai ƙarya? Kace mata haka nake, in ba ki so ne haka ki so ne, ba za ki so ne ma Allah ba kowa rabar sa. Ba shine wani yaro yi kuskure ba, makanike ne. Makanikin ma yaron mai gidansa ne. Ba ma ugan bane ba. Idan yana neman aure ya shiga irin wannan ƙaryar. Idan zai tafi gurin yarinyar nan, yini yake yana goge kafarsa, fasonsa saboda bakin man nan da hannunsa. Kuma abin da ya fi ciwo mallam ya je ya hayo kaya, haya kaya. Ya kure a jaka ya kwalliya ya yi menene ya menene sauransu. Ya nemi wani abokinsa mai mota abin da ya kawo shi. Ana yi, an daɗe a haka. Ya yi ta mata ƙarya, ɗan kayan makanikancin in ya yi, ɗan abin da ya samu ya ƙuru ya tattara ya je miƙa mata, wai shi a matsayin mai kuɗi ne. Ya je ya gama nuna mata shi mai kuɗi ne. Tsautsayi ya sa wata rana ya aka yi, Allah kiyaye, ta fito da ita da ƙawarta. Sai suka bi ta garejin. Ah, ba sai ga gogan naka a ƙarƙashin a kurikura ba? Yi? Yana ta ƙwala sufana, ya ɗaga ƙafarsa ya kwanta a ƙasa, yana miƙo min kaza, sai ƙawar yarinyar sai take cewa ke? Wallahi kaman wani kuwa. Ta ce ke da Allah kake mulaƙanci, wallahi ba shi bane. Saboda ita ai ya gaya mata ga irin abin nan ne, ko ba haka bane? Yarinya fa aka ce mata shi ne, ta ce wallahi ba shi bane. Ita wadda yake neman, ta ce wallahi ba shi bane. Ita ku kawar da yake ka san wasu mata akwai yan naji. Ta ce ita ku wallahi yau sai ta tabbatar. Ko ta je wurin ta ci kira sunan shi. Sai ce na'am, musamman ma ya ji mace ce take kiransa. Nan da nan ya fito. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ita yar budurwata tana san gefe. Ku yi hakuri, ina gaya muku wannan ne wallahi saboda abin da samari suke, wallahi ku daina yawan ku ƙarya. Yarinya ba sai hawaye ba? Ashe yanzu makanike ne? Kaga makanikancin ba sana'a ce mai kyau ba? Sai da gaske. To ina gaya maka mallam dalilin lalacewa wannan soyayyar kenan. Ka san inda ta makale? Ta ce baran sake alaka da makareci ba. Tunda makareci ne ba ran alaka. Ni yanzu ya mun ƙarya, ni dai aure ne san ƙaryar da zai mun. Allahu a'lamu, ko dan haka ne ko kuma daman dan kuɗin take son sa. Tace sam tace ya ƙari. Gogan kai dai wanka ya gogo ya gogo ya sake zuwa. Tace na san ba haka kake ba. To me amfanin wannan? Ko ku je ku tambayi matan masu kuɗin. Duk wanda yake cewa wai 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 wane ku hakuri. Da yawa yawan wallahi tallahi matan masu kuɗin wallahi ba daɗin suke ji ba. Suna ne kawai. Suna ne kawai. Wata matan talakawan wasu wallahi sun fi shakatawa. Sun fi samun sauki. Yanzu kina rikici da miliyoniya fa. Kaga yana rikici da matarsa akan canjin 150 naira 150. Kudin mijin yar ka fa alaji ba kudin ka bane. Yawwa ba kudin ka bane. Kuma me ma dan mijin yar ka yana da kudi. Me kudin nasu zai maka? Kai ina ruwanka da kudin sa? Ina ruwanka da kudin sa? Na'am ba a hana mu mu bada ƴaƴanmu ga masu rufin asiri ba, masu kudi a yi hakuri. Amma in aka ce ku za a aura an cuci talakawa, dole sai ku kaɗai? Ku ne mutane? A ba daidai ba ne? Ba daidai ba ne? Kuma mai kudin kuma a babin cikin mai kudin wani yankan kai yake? Wani sata yake? Wani ɓarawon gwamnati ne? Wani azzalimi ne? Wani macuci ne? Wani tsafi yake yi? Wani kudin mai gidansa yake ɗiba? Wani baturen da suke harka yake zalunta? Haba ba daidai ba ne? Wani kuma bashi ne, gabaɗaya rayuwarsa bashi ne, ƙwarai da gaske. Shagon da yake cika gabaɗaya kayan bashi ne, motar da yake hawa ma da kudin bashi ne, gidan da ya gina ma duk kudin mutane ne na a haɗa mai kaya, ya tatakura ta takura ya je ya gina gida da kudin bashi na mutane. Wani bayan an ɗaga shi da iyayensa da danginsu na ƙauye da na birni, duk abin da ya mallaka bai zai iya biyan bashin da yake kai ba. Amma kuma a anguwa ana ganin sa mai kuɗi ne. Haba wanda ke hakuri da wanda zai je dan yi aikin albashin sa a wata yana da dan abun hasafin sa na garanti. Ko mai sana'ar hannu yana dan abun hasafin sa na garanti. Ko wanda yake yana dan karamin sana'a a kasuwa. Yafi in kuma Allah ya kawo miki mai kuɗin na halal, Allah sa albarka, nurun ala nur. Allah sauki. Ina ganin ya kamata a ce mentality din mu ya wuce wannan har yanzu wallahi. Ba daidai bane. Wannan tace malam barka da dare, ni tsohuwar mace ce. Malam ina zuwa masallacin nan, kice ke dattijuwa ce ko? Ina zuwa masallacin nan sallar Juma'a. Kuma da Allah malam zan iya yin sallar nafila bayan an idar da sallah ko ba zan yi ba? Allah ya mayar da malam gida lafiya. Sirin dattawan nan ne tsofaffi kenan. Suna zuwa karatu kuma ana zuwa Juma'a. Tace to ta iya sallar nafila bayan Juma'a, eh ya halatta hajiya ce sallar nafila. Wannan abu yana da daɗi wallahi, a ce kaga dattawa suna zuwa makaranta. Wannan yana da daɗi, suna zuwa sallar Juma'a yana da daɗi. Allah ya taimake ki ya dauki ranki kina zuwa sallah. Malam da Allah wani malami ne yace wai ba addu'a bayan an yi sallar farilla sai mace manzon Allah ya koyar. Kuma yace ba a daga hannu yayin addu'ar dan Allah malam me gaskiyar magana haka ne. Abinda annabi ya karantar addu'a kala biyu ce a sallah, akwai du'a wa ibada, akwai du'a wa mas'ala. Du'a wa ibada ake bayan sallar farilla, du'a wa ibada ba du'a wa mas'ala ba. Du'a wa mas'ala ana yin ta a sallar dare ko bayan ka gane ga zama nafila, wannan ana iya yin ta. To me bambancin du'a wa ibada da du'a wa mas'ala? Du'a wa ibada ita ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illa Allah mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Da salatin annabi da waye, waɗannan addu'o'in ka haɗe su bulk su ne du'a wa ibada, su ne annabi ya ce a yi bayan an idar da sallar farilla. Bayan ka gama wannan, ka gama sai ka daga hannu, ba kana zaune kanka ma ana kifa za ka yi ka gama sai ka tashi ke tafiyarka. Me du'a wa mas'ala? Ya Allah ba ni kaza, Allah ka raba ni kaza, Allah ka yi min kaza, Allah ka bani kaza, Allah, wanda ake daga hannu. To wannan ba a yin sa bayan sallar farilla, ana yi ne bayan nafila ya tabbata a yi, ko kuma a cikin sujjada a sallah ake, ko kuma bayan tahiya. Wanda yake so ya du'a wa mas'ala a cikin sallah ake yi, ba wai a bayan sallah ba. A cikin sallah kamar ya in kai sujjada, duk wannan bukatun da zaka roƙa bayan ka'idar sallah ka faɗa cikin sujjada. Duk wannan bukatu da zaka roƙa bayan ka'idar sallah yi su bayan tahiya, tahiyar ƙarshe. To wannan shine abin da ya tabbata a aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sallar nafila da daddare ko bayan azhar ko bayan asr ko bayan magriba in kai nafila, ba laifi in ka gama nafila ka daga hannu ka roki Allah ya maka zai raba ka da kaza in nafila ne. Amma a farilla a aikin annabi ba samu yana yi ba. Wannan shine zance mafi inganci, da cewa akwai sabanin malamai akan matsalar, amma dai zancen da fi inganci kenan. To kaga abin da mutane suke ba idan sallah a ce liman a cika mana da addu'a, kawo kaza kawo kaza kawo kaza, gaskiya wannan ba haka ya kamata a yi ba. Kowa abu shi addu'a sa shi kadai, kuma du'a u mas'ala yake. In mutum ya nafila kuma sai yi sauran kuma a yi a cikin addu'a. Kai malamai idan ka zo yin sallah sai ka sa tare da mamunka a cikin sallah, abin da ya kamata a yi kenan. To tambaya ta ƙarshe wannan ba Allah yake cewa malam assalamu alaikum. Yau dai iyaye dai su tambayoyin duk akan iyaye ne. Da Allah malam a jawo hankalin iyayenmu mata. Wannan yake cewa malam wallahi yau kwanan mu hudu babar mu bata yi mana magana. Ni da kanina. Saboda ita babar tawa sun yi fada da kanwarta. Kuma mun gaya mata gaskiya malam. Kuma dai ina jin mahaifiyarsu ne ta yi fada da kanwarta, kuma suka gaya mata cewa ga kamar na jin ko ita ce bata da gaskiya. So kuma ta ce wannan yaron yake cewa mun gaya mata kawayenta ne suke zige ta, cewa ta kiyaye haka din, kar ta bari kawayenta su rinka hada ta da yan uwanta da danginta. Amma tunda muka gaya mata wannan gaskiya, yanzu abu da tsakanin mu da ita sai dai gaisuwa, amma magana ba ta mana magana. malam me mafita akan haka
sannan da karshe yace malam ni dai talaka ne miskini ban da hali ban da abin da zan ce maka amma ni tela ne idan an samu a tamfa ta gudun ta yan gudun hijira za a dinka musu to a bani zan taimaka fi sabilillahi kuma ga lambar wayata to kun ji to kullun jama'a idan mutun zai wa iya ga lambar waya ko za ku bukace su kullun idan mutun zai wa iyayensa magana ya jama'a iyaye fa maganar da ake musu fa ba iri daya bace da sauran mutane bi kulli ihtiram da dukkan girmamawa da mutunta ake musu magana kuma ya kamata kowa ya fahimci iyayensa idan ka fahimci iyayenka masu saurin fushi ne to kai taka tsantsan da su idan ka fahimci masu fahimta ne to kofa a bude take zaka iya musu bayani za su iya gamsuwa akwai iyayen da fa ba su yadda ba faɗa ya ce zai gaya musu wani abu da zai yi ba yanzu wani yaro ya bugo min waya ya ce Allah ya hore masa ya gina gidansa yana zaune a gidan haya Allah ya hore masa ya gina gidansa da bangarensa da bangaren iyalinsa da bangaren mahaifiyarsa amma haka kawai mahaifiyar ta ce ita fa ba za a koma wannan gidan ba ya ce hajiya yanzu ina da gidana da Allah ya hore mun ci gaba da biyan haya ta ce wai ita hankalinta bai yi ba da gidan kuma ba yanzu zai koma ba ya ce hajiya sai yaushe ta ce ba za ka koma ba wannan maganar ta fi shekara yaron ya gaya mun nace yi hakuri kai mata da tabita kai mata abin nan sai gashi kwanan nan ya sake bugo mu ya ce har yanzu fa abin nan ya gagarama yace wallahi yana cikin wani yanayi ya buƙatar ya koma inda yake shi to me ka fahimta yace wallahi kawai dai ɗan uwa ne suka zuga ta wai matata yanzu in mun koma can sabon gida ita ta samu ni'ima ta soma ta koma gidanta mijinta ya koma gidansa ma'ana dan kar matar ta ji daɗi kai to yanzu kaga malam wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan iyayen ya zai akwai matsala haka ya hakuri yake ta zaman yana ta tafka biyan haya kuma ga gidansa kuma a abin nan yace na la in sa haya kuma an lalata min gidana kaga yanzu wannan ai kaga ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane ko Allah ya jarabe ka da mahaifiyarka haka kawai kana zaune da iyalinka mahaifiyarka ta ce dole sai ka saki matarka akwai wanda uwar ta ce masa ko ni ko ita wallahi ya ce hajiya me ce miki ce ba na son ta kawai na tsane ta wallahi in kuma kana son abinda ba na so a raina shi kake so a rayuwarka ka je kai ta yi sai na tsine maka albarka ka duba dan Allah babu wanda ni kuma irin wannan ka tona yanzu haka wata kanwarta ce ai wata kanwarsa suka dan samu sabani da matar ta sa galiban da mutum da kai da matarka da kannanka mata ko yayyanka mata ba a fi shiri ba ita za ta je ta hura wuta wajen mahaifiyarka ta hada mahaifiyarka gaba da matarka ina faɗin wannan ne dai mu zama muna da basira da tunani duk yanda zaka iya yanke alakar kar ka bari alakar ta shiga a hura maka wuta a gidanka to kai ka raba su sai su yafi ziyara kurum su ni wannan abin da nake gaya wannan dan uwa akwai masu matsaloli na iyaye dole kai hakuri ku ci gaba da iyayen ku yi mamaku biyayya in Allah ya sa yadda za mu yi maka addu'a za ta dawo ci gaba da yi maka magana ka ci gaba da gaishe ta da kai da kaninka ku ci gaba da yi mata da'a gaskiyar tunda ba ku so ku gaya ma ba ta so ku gaya mata ku daina gaya mata daga yau ku rinka sa a gaya mata ku je ku samu yatta ko yayanta ko babanta ko wani wanta ku je ku famfa shi ku gaya masa ku ce kira ta yi mata nasiha kwarai da gaske haka ake yi tunda yanzu kai in kai bakinka in ka faɗa din sai a ce mara kunya ne kai mallam akwai matsaloli yanzu akwai yarinya da ta yi min waya take gaya min ina gaya muku wannan wallahi
idan an gaya maka wani an baraka bace mu mallan yarinya ce budurwa lafiyayya mai addini mutadayyina tace mallan ba alfahari nake maka ba alhamdulillah anguwar mu wallahi tallahi malama ce ni islamiya ce da nake karantarwa ba wanda yake sai ce ya taba ganin fuskata amma lokacin aure na yayi duk in an zo unguwar mu guduna ake ba ai saboda mahaifiyata tace mallan wallahi mahaifiyata ya wuce ki maza take bi wallahi tace wallahi a gabana samari suke za su na daukan ta a mota da ita mun yi mun ga mata sai ce za ta ina mu albarka yanzu ba ma ita ta ki tai aure kuma da sauran karfin ta da kudin ta tana dan kasuwanci ce wallahi abokan kasuwanci suke daukan ta zo su fara ita muna kallo yarinya ce budurwa wannan tana yawan bugun mu waya tana ga na rasa ma niyya zan yi da ita tace yanzu matsalan mahaifiyata ita ta hana ni aure dan da mutun yazo nema na sai ya ce tab wannan uwar ta yar bariki ce wallahi ka kai duka aure ta nabin ciki wani angore ya ce wallahi mallam iya imani iya ta kawayarin yannan ba magana karewa ma ita ce malamar islamiya angwar islamiya ta bude amma ga mahaifiyarta kuma tunda ubanta ya mutu uwar yawo take yi to mallam ina mutun zai saka su da wannan mashakil kaseera la tu'addu wa la tusa rayuwar bahaushe kenan ba fulata ne to dole sai an bi hankali muna fatan Allah ya mana afuwa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi